أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na fitowar rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-414-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yadda muna asabar ne 1 ga watan Rabi'ul Thani na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 6 ga watan Nuwamba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A duba da shugowar hanyoyin sadarwa din na zamani da mutun zai shiga ko yayi rubutu ko yayi magana mai sauti ko yayi magana da sauti da hoto, a ɗan lokaci kankani zai iya yaɗa ta shiga ko ina da ina, masu karantawa ko masu kallo da sauraro za su yi yawa a cikin ɗan kankanin lokaci. Wannan ta sa mutane da dama sun manta da hatsarin da yake cikin furici ɗin nan da muke yi, maganar da muke yi da harshenmu, da haɗarin da yake tattare da ita, wanda musulunci, Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganu na magabata cike suke da bayani mai tsawon gaske dangane da irin girman sha'anin furici, abinda zaka fito ka faɗa da bakinka ko a rubuce ko ka faɗa a dauka a sauti ko a dauka a sauti da hoto, wanda ƙari ne akan abinda da aka sani. Da watakila ana rubutawa ne ko ka mutum ya zo da muryarsa gaban mutane ya faɗa ko ya gaya muni, amma yanzu za ka iya zaunawa kai kadai ka rubuta ka saki ko ka rubuta ko ka karanta ko ka faɗa ana ɗauka nan da nan cikin ƙanƙanin lokaci, kuma ta fantsama wannan maganar taka ta fantsama ta shiga ko ina. In ɗauke take da alkhairi, alkhairin ta yawaita gare ka, in kuma ɗauke take da sharri, sharrin nan ma yawaita yayi nauyi a kanka. To gaskiya abinda kake gani a yanzu yana faruwa daga mutane da dama, wasu ma za ka ga ya kamata a ce girman yawan shekarunsu, watakila ko karatunsu ko matsayin da suke kai ya hana su su yi wani abu irin wannan, amma sai ka same su dubu-dubu, ka same su kace-kace a cikin irin wannan abubuwa. Mutum ya tsaya ya yi ta maganganu, yana faɗar wasu maganganu wanda ba su dace ba, ko da yana faɗar maganganun da za su iya tada hankali, ko yana faɗar maganganun da za su iya yayata tsoro da fargaba a cikin al'umma, ko kuma yana maganganu na ɓata wasu, ko yana maganganu na ƙarerai waɗanda ba su faru ba, ba a yi su ba da niyyar cimma wata manufa, kuma a saki a yaɗa a yi ta bi ana ta ture-turensu cikin wayoyin hannu. Babu shakka wani abu ne mai girman haɗari, mu duba mu ga. Wato babu abin da yake da haɗarin harshe, harshe da yake magana da shi, wanda daga nan duka wani abu da yake cikin zuciyarmu shi ne yake tafinta, harshe shi yake tafinta abin da yake cikin zuciya, kamar yadda Yahya ibn Mu'az yake cewa inna qulubana kal quduri taghli wa alsinatina maghafiruha, wato zukatanmu kamar tukwane ne da aka dora akan wuta, taghli bima fiha, yana da zababbaka, tana rababbaka da abin da yake ciki, to har a san mu su ne kuma abin kamfatowar abin da yake ciki, saboda su za su kamfato abin da yake cikin wannan tukwane wanda su ne zukatanmu, ko dai su kamfato abin mai daɗi mai zaƙi, ko su kamfato abin mai ɗaci ko mai tsami, gwargwadon irin abin da yake cikin zukatar abin da za su komfito kenan. Kana san ka san abin da yake cikin zuciya, to kamar yadda malami suke cewa ka kula da motsin harshe wanda yake so ya san menene a cikin zuciyar wani, to ya sa ido akan motsin harshensa, wato ya ji me yake fita daga bakinsa. Haka shi magana tana can zance na can boye a can a cikin zuciya, tafinta dai harshe yake nashi. Innal kalama la fil fuadi wa inma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. To zamu ga kalma din nan da furucin nan da muke furtawa da shi ne ake shiga musulunci, a samu yardar Allah subhanahu wataala, a samu gidan aljanna, a samu dacewa, a samu sa'ada ta duniya da lahira da wannan furuci. Da wannan furuci ne kuma ake shiga fushin Allah, ake shiga azabar Allah, ake shiga cikin wata ukuba ta har abada. Yayin da mutum duk laifinsa, duk irin abin da ya yi wa Allah, yayin da zai fito rana ɗaya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ya mutu akan wannan kalma, shikenan wannan kalma ta cece shi, ta wanke shi, ta mai da shi mutumin kirki. Kalma ce da zai faɗe ta a cikin 'yan sakanni, 'yan daƙiƙai ya faɗe ta, amma kuma gashi tasirin da ta yi a rayuwarsa ta canza sama ta koma ƙasa, ta canza baƙiya koma fari ƙal, ta canza wahala ta koma jin daɗi. La ilaha illallah kawai da zai faɗa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Talib lokacin da ya zo rasuwa, ka faɗi kalma, qul kalimatan ahajju laka biha inda Allah, qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah. Faɗi la ilaha illallah kalma ce da zan tsaya maka hujja da ita a gaban Allah. Ma'ana ko da ya rayu ba akan bautar Allah ba, ya rayu akan bautar gumaka da sauran ayyuka da Allah bai ya hana, to yanzu da ya zo mutuwa da zai faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah, ta wa share masa dukkan wasu abubuwa. Da yake ce mata kalimatu shahada da jubbu ma qablaha, yayin da mutum ya shiga musulunci, to duk abinda yayi a baya wannan kalmar ta shafe masa. Haka nan kuma da wannan kalmar ne, duk abinda mutum ya assasa mai kyau, da kalma, da kalma ce, kalma ce, wato furici ne na baki kawai zai yi, sai ka ga rusa duk abinda yayi a baya. Wanda wani malami ke cewa mutum zai zo a ranar gobe kiyama da tarin, wato da tarin ayyuka na alkhairi kamar duwar wutsu, amma sai ya samu wani furici gaba ɗaya, ya rushe wannan, ya rushe wannan ayyuka gaba ɗaya da yayi kalmar da zai rika furtawa. Haka nan wani zai zo da tarin laifuffuka kamar duwatsu, sai zo ta kila wata kalma ko wani ambaton Allah da ya zo da shi da yawa, duk ya rusa waɗannan laifuffuka da ya yi a baya. Saboda haka kalma ce wacce take da hatsarin gaske, shi yasa Allah subhanahu wataala da yake magana akan kafirai munafukai waɗanda furucin bakinsu ya kai su ya baro, suna furta abinda suke farfurtawa na cin zarafin Allah da manzansa da izgili da mu'mini da ayoyin Allah. Allah subhanahu wataala yake cewa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, suna rantsuwa da Allah cewa ba su ce komai ba, ma qalu ba su faɗi wata magana ba. Allah ce wa laqad qalu kalimatal kufr, al haqiqa kuma sun faɗi kalma ta kafirci. Ka gani kalimatal kufri, kalma furici na kafirci, wa kafaru ba'da islamihim, kuma suka kafirce ba musulunci su. Me suka yi irin izgili da suka rika yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyin da Allah ya saukar masa da musuluncin kansa da hukunce-hukuncen musulunci da izgili da suka rika yiwa mu'minai? Sun ga mu'minai sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam su ta musu izgili, suna musu ba'a, suna faɗa musu wasu sifofi biyaɓu. To Allah subhanahu wataala ce la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum na'fu an ta'ifatan min ta'ifatin nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. To la in sa'altahum, idan ka tambaye su me yasa kuke irin wannan, qalu innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ai kawai muna dai wasannin mu ne, wargi muke yi, ba wai muna nufin abin da muke faɗa din da gaske bane, a wani abu ne na nishadi muke yi kawai. Allah ce qul, ka ce da su abillahi da Allah ne, wa ayatihi da ayyansa, wa rasulihi da manzansa, kuntum tastahzi'un, za ku rika izgiri za ku rika da shadi da ayoyin Allah da hukuncin hukuncin Allah da manzansa la ta taziru kar ku kawo wani hanzari kar kafarta ba da imaniku ci kun kafirta bayan imaninku sauraka kalma take da hatsari rufuci yake da hatsari mu duba ubangiji subhanahu wataala yake cewa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله باب فلتشن دا دان ألم زيي فاتي أغبانسا أكوي ملائكا ديكي ميسا إدوني أكنسا كما أعتير أهل الرجيكي باب لوك تشن دا زي يواني فلتشي ملائكا نميسا إدو أكن فلتشن سبكم بيهل الرتوب لوك تشن باب شي sauraka ka duba siyaqin nakira kamar da malamai suke cewa nakira fi siyaqin nafi tafidul ummu ma yalfizu min qawlin wani kowace magana da zai furta ta mai kyau ci ko mara kyau illa ladaihi raqibun atid face akwai raqib wanda yana nan ko yaushe yana sa ido atid kuma halarce yake babu lokacin da zai tafiya ko ya rashin lafiya ko wani uzuri ya hana shi halartar lokacin da mutum yake furcin wannan aya kadai ta isa ta sa mu'auna magagado da muke fada annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi a hadisi daya akan kula da harshe annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sahihain hadisin abu huraira mai ki sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda dai yayi imani da Allah yayi ibadar ranar lahira to ya fara alheri ko ishu musnad imam ahmad hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man samata naja wanda duk zai kame harshen sai ya shiru a inda bai dace a jibrilcin sa ba to ya kubutar da kansa ya tsira wato tsira din tana cikin shurudin da yake kansa a lokacin da Mu'adh ibn Jabal yake tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abinda zai yi kare kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama harshen sa yace kuffa anka hadha kuffa alayka hadha ka kame wannan Annabi ya kamo harshen sa ya nuna masa wanda yake nuna jan hankali matuka har sai da manzo ya kama harshen sa da hannun sa ya nuna masa yace kuffa alayka hadha Mu'adh ibn Jabal yace wa kunna mu'akhazina bima natakallamu bihi ya Rasulullah kuce nahnu mu'akhazuna bima natakallamu bihi ya rasulullah yanzu magana da muke yi furucin nan da muke sai Allah ya kama mu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sakirat ka ummuka ya mu'az wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim fi an-nar illa hasa'id al-sinatihim yake cewa sakilat ka ummuk mahaifiyarka tayi wabinka ya mu'az kalma ce da Larabawa suke fada idan mutum yayi wani abin takeici wani abin da bai kamata a ce shi yayi shi ba Mu'adh ibn Jabal yana daga cikin ulama ussahaba duk da karancin shekarun sa amma yana daga cikin manyan malaman sahabbai wanda suka san halal suka san haram da har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar gobe kiyama zai zo shi zai zama yana jin tawagar malamai ranar afilin mahshar to a matsayin sa na yadda yake da fahimta ilimi a ce bai fahimci wannan ba shi ce sakilat ka ummuka ya mu'adh wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim fi an-nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim shin akwai abin da yake kifar da mutane a wuta akan fuskokin su ko akan karan hancin su illa hasa'id al-sinatihim in banda abin da harasan su suka girba to babu abin da yake shigar da mutane wuta sai abin da harshe mutum ya girba masa hadisi ya tabbata cikin sahih hadisi Abu Huraira da waninsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa zai yi magana da kalmar yardar Allah bai dauke ta a komai ba wato lokacin da yake yi bai dauka cewa kalma ce da take cike da yardar Allah ba zai zo furta ta karshe ya samu ubangiji ya dauka ka darajar sa da ita aljanna kuma bawa sai ta innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam 70 kharifa wajar lokaci kuma yazo ya furci da wata kalma ta fushi da za ta ja masa fushin Allah bai dauke ta a bakin komai ba, yana ga wasa ne, nishadi ne, entertainment ne, amma karshe da ita ce zai gangara a cikin wutar jahannama tafiyar shekara 70. Shi yasa Abdullahi dan Mas'udi ke cewa akthar dhunubin nasi yawm al-qiyamati min al-lisan min al-khawd bil batil, akthar dhunubin nasi yawm al-qiyamati ko akthar an-nasi dhunuban yawm al-qiyamati min al-khawd bil batil, wato mutanen abinda yafi yawa wato a cikin zanuban mutane ranar gobe kiyama, yawancin mutane da zaka gansu da tarin zanubai a ranar gobe kiyama ce yawancin su abinda zaka samu magana ce da suke kutse a cikin ta ba bisa gaskiya ba, ba bisa gaskiya ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake wa Uqba ibn Amir wasiya, Uqba ibn Amir ne mai wasiya gure Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce amsik lisanak wabki ala khati'atik waliyasa'ka baytuk wabti ala wabki ala khati'atik, amsik lisanak, kariki harshenka, kariki harshenka, wato ka iya bakinka, da Hausa ka iya bakinka. Nabi ya ce da shi amsik lisanak, ka iya bakinka, waliyasa baituka, gidanka ya wadace ka, wato duk inda kasancewa in ka je ba alkhairi bane, in ka je ba da wani amfani, ba da maslaha gare ka ko al'umma, to ka kaurace wa irin wannan tarurruka, irin wannan jama'a, ka kaurace isanka ya ishe ka, wabki ala khati'atik, kai kuka akan laifinka kai, kada ya zama ko yaushe kawai tunaninka ya zaka bata wani, ya zaka gano laifin fukan wani ka yada, a kai kai binciken naka laifin ka ga yawan su, ka ga illar su, kai kuka. Wannan wasiya ce ba kankanuwa ba, wasiya abubuwa uku, ka iya bakinka, gidanka ya wadace ka, abinda ake nufi da wadace ka duk inda kasancewa babu alheri zuwa sa, to gidanka ya fi maka alheri, ka zauna a gida, sannan kai kuka akan laifinka, wato kakka tsaya kana ta binciken laifin wani da wani da wani da wani da wani, kokari kake ka ce wani yayi kaza, wani yayi kaza, wani kai kai tunanin me kai me kake yi. To da wasiya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, duk waɗannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan hadisin Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi, wani tabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wani abu a musulunci wanda babu wani abu da zai gaya da zai kuma tambaye wani, ya nemi ya yi masa irin wani, to ciki abinda ya gaya masa, daga cikin abinda ya gaya masa ce ka iya harshenka, ka iya bakinka, nabi ce ka iya bakinka. Saboda haka za mu ga sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda suke tsoro irin sakin baki da maganganu marasa kan gado. Abdullahi dan Mas'ud ta rana an gaishe yana dawafi tsakanin Safa da Marwa, yana sa ayi, yana cewa harshensa yana magana harshensa cewa la tatakallam illa bihaq wa illa tandam, kada ka kuskura ka furta wani abu ba gaskiya ba, ba haka ba za ka yi nadama. Haka shi ma Abdullahi dan Abbas shi ma har kullum abin da yake gayawa cewa harshe na ka zama kana tsayawa ka yi shiru ka yi magana ta alkhairi, in ba haka ba za ka yi nadama. Abubakar Siddiq kana yamsiku bi lisanihi, kama harshensa yana ja, yana ce anta allazi awrattani almawarid, kai kake jefa ni halaka. Wannan bayin Allah ne da ba a yi kamar su ba a cikin mutanen da ba annaba ba sahabbai ba, ba a yi kamar su ba, amma duk da haka suna jin tsoron furicin harshe. Haka furicin harshe yana da wasu abubuwa guda biyu masu haɗarin gaske, in ka kubuta daga nan kana iya ka kuma fada wannan, wato wanda zai rike bakinsa ya ki fadar gaskiya inda ya dace yana da ikon kuma ya fada, amma ya gum ana barna ana yin ba daidai ba ya gum ya yi shiru, to shaitanun akhras, ya zama shaidan kurma, kurman shaidan yana iya magana yana gani ana yi ba daidai amma saboda shedana ba zai sa baki ba wajen ya ga yayi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to nan afa ce daga cikin afatul lisan nan kaga harshen sa bai cece shi ba ko kuma ya zanto ya furici amma furici da ƙarya da barna da rashin gaskiya to nan kuma kaga ya zama shaytanun natiq ya zama shaydan mai magana mai furici saboda alkhairin yana nan tsakatsaki mutun yayi shiru daga barna wato yayi shiru kai ya fadi barna kai ya fadi ƙarya kai ya gage sannan kuma inda gaskiya take ya fada shi la khaira fi kathirin min najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas saboda haka zamu ga musulunci dan ya tsabtace batun harshe aka hana wasu abubuwa inda nan harshe yake kutse aka hana giba wato ka bata wani a bayan idansa aka hana annamima ka kai kurmatan wani dan ka hada fada tsakanin wani da wani aka hana annajwa bil ism wal udwan ko tawun ku zauna kuna ganawa amma ganawa ta yadda za ku yi laifi ko za ku cutar da wasu aka ce wannan ganawa a daina yin ta lam tara alladhina illa alladhina nahu anin najwa thumma ya'uduna lima nahu anhu wa yatanahawna bil ism wal udwan wa ma'siyati ar-rasul Allah yake sifanta yahudawa Allah ka ce a daina warewa ana yin gurub ana ganawa wani zai ta cewa ko wani abu ake kulla masa a sa wa mutane tsoro aka hana amma sai yahuda suka kidenawa Allah ce baka gansu ba kuma in suka tashi ganawar sai su gana ne da yadda za su yi laifi sabawa Allah ko za su yi wani ta'addanci ko sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka hana wannan aka hana mutane uku biyu su ware su je suna ganawa su ba daya ce inna man najwa min ash-shaytan ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله جاء ومنيت شائرهم ونن غاناور كنا تعالى متن وني يزوك والي كبشي شيكا لأي كجي كنا غاناور تونا نغا شيئا ني دن أبن ديكي بقاتا يغب مني سنيبك إنشكي سياجي فوتا دامو أشكي لنسو توكو دينا ونن دوكو أن أبو بو أكهانا أكهانا إزجيلي لا يسخر قوم من قوم asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'u min nisaa'i asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wadana duk abubuwa ne da ake furtawa da baki da harshe musulunci ya hana izgili jifa juna da wasu sunaye marasa dadi marasa kyau dan batanci ce bi salismul fusuq ba'da aliman to duk wannan musulunci yazo dan ya tsarkake abin nan zamu ga kasashe a tarihi nawa ne yaki ya barki tsakanin su aka kashe rayuka diyawa aka salwanta dukiya diyawa a dalilin furici wanda zai wata kalma wani ya bayar masa da martani shikenan daga nan sai cacen baki ta kaure daga nan sai a shiga mai bakaken maganganu daga nan kuma shi sai ga an fara daga makami saboda haka kamar da wani ya kice wa innal harba awwalaha kalam farkon abin da yake ga ta da yaki in kai komai sai ka samu magana ce ta baki aka fara ta daga maganar baki ne take ta fadada har zukata su har zuka shedan kuma ya sai samu kofa shigowa bawa kikiya shikenan sai a dau makami to yadda al'amuran suka ƙara fantsama samuwar waɗannan abubuwa da yaro da babba da tsoho da matashi da mace da namiji da jahili da mai ilimi sai ga duba bambanci abubuwa irin waɗannan kan suna ta faruwa ana kokarin dinke wannan baraka sai kaga ana kuma ga wasu can an shigo da su ya zanto tarbiya ta shiga lalacewa ta haka za a shiga sai ya shiga Facebook Twitter da sauran waɗannan platforms da ake da su mutum ya shiga yayi wani maganganu yayi wasu kalmomi wanda ba su dace ba kuma ya yada kuma daga nan ai ta turawa wasu suna ganin kamar alheri ne ma sai kaga wannan ka taba ganin wannan kaga wannan subhanallahi sai kuma ya tura yayi subhanallahi kuma ya tura wannan bai dace ba amma kuma gashi yana yadawa bai dace ba me yasa saka yada to babu shakka wannan hadarin sa ba karami bane, hadarin sa a zamantakewa, hadarin sa a mutunta juna, hadarin sa a yarda da juna, ballantana kuma a gurin Allah subhanahu wataala. Yayin da mutun zai je ga tarin laifuka a gaban sa, ya rasa yaushe yayi su, kalmomin sa ne da ya tafurtawa, kalmomin sa ne da ya tafurtawa su da yanzu ga sunan a gaban sa.
To amin su malin, mallan Allah ya saka alkhairi. To tambayar mu ta farko ta zo daga wanda yake cewa malam shin da gaske ne wanda ke yin magana a lokacin da ake kiran sallah ba zai iya furta kalmar shahada ba yayin mutuwarsa?
A wannan ba gaskiya bane. Idan ana kiran sallah mustahabbi ne, abu ne mai kyau, sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam, to ya rika bin mai kiran sallah. إذا أذن إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول, حديث معاوية حديث عمر بن الخطاب. إذا كنت جبي كيران صلى كفداء من لي إلين أبين لي كفداء وأن أمر نبا نوجب تيبني. إذا متن بفداء بابا أتشوى يا سابع وألا كوينة الزنبي بل لن تلاها أتشوى ذي فرتك المشهادة با. لن كابر مستحب بابا أتشوى كاس فرتك المشهادة لن كاظو متوى سو وأن مغانا تيتكا. Amma dai abu ne mai kyau in kana jin kiran sallah, to ka bibiyi mai kiran sallah domin ka samu wannan garaba, sa ka samu wannan ladar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata.
Sai sakon Umar Muhammad daga Gusau yake cewa menene gaskiyar cewa idan mutum yana sallah akan sanya zinubansa akan wuyansa da kafadinsa, idan yayi ruku ko sujja duk sai su tsiyaye?
Wannan gaskiya ne, hadisi ya tabbata akan wannan. وشاء مستد إمام أحمد سنة جامع الترمذي حديث عبد الله بن عمر يقولني أنا سلا يا أويت وأنا سمت عشيني يا أويت ركوء سدى جلسة جاءت كم المعجب الأوسط الطبراني يكي تيوى وانشان ليكي سلا يكي تيوى راجي النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوى يو يكي تيوى قيا مسيس أويت جلسة ركوء سدى وناجع النبي صلى الله عليه وسلم يكي idan bawa ya shiga sallah, to za a zuba laifukansa akan kansa da kafadinsa. Idan yayi ruku'u ko sujjada ta saqata zunubuhu, laifukansa kuma za su yi ta abin nan ta kakkabewa. Hadisi ne sahihi.
To sai sakon engineer Awul Mato shi kuma yake cewa shin ya halatta limami yayi kuskure da gangan domin yayi nuni kan wata mas'ala ga mabiyansa cikin sallah, kamar ƙari ko ragi domin su gane kabali ko ba'adi?
Ba halatta mutum yana sallah da gangan yayi kuskure ce zai koyar. Ana koyarwa ka koyar da yadda sallar take. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sallar suke sahihiya. Yayi sallah akan minbari, sahabbansa suna baya suna ganin shi. In ya tsaya zai tsaya akan saman minbari awa na uku, yayi karatu a tsaye, yayi fatiha da sura, yayi ruku'u akan minbari, duk suna ganin shi. In yazo zai sujjada sai yi baya har sai ya sauko kasan minbarin sai ya sujjada, sannan sai ya koma in ya dago. To yake cewa nayi haka ne dan ku koyi sallah, koyi da ni kuma ku san ya ake ku koyi sallah. Saboda babu laifi ya koya musu sahihiyar, amma ba ya rika batawa ba, ya ce dan su koyi ya za a yi. Wannan kuma sai ya zo bayan sallah, ce to in abu kaza ya faru kamar yadda muke karantarwa a littattafai a makarantu, mutum ya kara kaza zai yi, in ya rage kaza zai yi, in ya yi kaza zai yi. Wannan kuma sai ka, amma ba wai ka zo ana sallah a zahar kai ne liman kawai da gangan ka yi kuskure dan abin nan ba. Wannan ba daidai ba ne.
To masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatawar Rahma ne daga nan gidan talabijin na Rahma, kuma muna tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Za mu dora a cikin shirin namu nan gaba kaɗan, ku dakace mu. Tabarakanmu da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwar rahma inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin namu. Zare ku yi aiko da sakonnin tambayoyin naku ne ta hanyar da suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku. Malamai tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa tambaya yake akan hukuncin direban da ke tuka NAPEP yana tukin kuma ya kunna waka a cikin NAPEP din amma kuma waka tana shi kuma yana yin istighfar shi ne ke tambayar menene hukuncin abin da yake
wannan ba da bai dace ba istighfari da ambaton Allah salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kamata a hada shi da waki ba kamata mutum ya kashe wani abu da yake na shaidanu na shaidan kuma abin da ya shafi mizawar shaidan yanda zai ambaci sunan Allah kuma ka sa sunan Allah kana da magana zikiri kuma sannan a kunnan ka kasa ko ka kunna ka ce kuma kana abin nan ana son nutsuwa da samun wuri mai nutsatse wajen ambaton Allah wannan shine ma zai nuna girmama Allah subhanahu wataala da girmama abin da kake furtawa amma babu girmamawa ka zo na tabbata yau da zaka zo kana magana da wani wanda yake babba a gurinka mai daraja mahaifinka ko wani babba naka ba zaka zo da wani abu yana sauti kana kuma magana da shi ba ka kunna sauti kuma sannan a gare lokacin kana cewa zaka yi magana da shi dole in kana zuwa da kaje ya fara magana ko kai zaka yi masa magana zaka kashe abin da yake gaban ka yana ƙara to bare kuma Ubangiji wanda shine sama da kowa da komai bai dace ba wannan ko kadan
to sai shi kuma ne yake cewa malamin yana son sanin ingancin hadisin da wata mata ta zo wajen Manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce masa mijinta yayi tafiya kuma an aika mata mahaifinta ba shi da lafiya ko za ta iya zuwa duba shi ba tare da izinin mijin nata ba aka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta zauna gida har sai ta samu izinin mijin nata
hadisi ne wanda Tabarani ya fitar da shi a cikin Al-Mujam Al-Awsat hadisin Anas ibn Malik cewa wata mace mijinta zai tafiya sai ya bar mata cewa kada ta fita har sai ya dawo kada ta sike ta fita sai da izinin sa ko sai ya dawo to bayan tafiyar ta sai zanto mahaifinta bai da lafiya kuma mahaifinta kamar suna abin nan gida ne sama da ƙasa ita da mijinta suna sama ita da mijinta suna sama shi kuma mahaifin nata yana ƙasa sai ka ce baya da lafiya aka gaya mata sai ta nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yaya za ta iya sauka ƙasa ta dubo shi sai annabi ce da ita a'a sai nan rashin lafiya ta tsananta har ma ya zo ya rasu za a yi masa jana'iza ta sake neman izini za ta iya sauka zai ta dubo abin nan jana'izar mahaifinta nabi ce a'a ta yi haƙuri ta bi mijinta daga baya aka ce hadisin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gafarta mahaifinki saboda biyayyar da kike wa mijinki wannan hadisi mai rauni ne bai inganta ba hadisin a cikin sanadin sa akwai wanda ake cewa Ismat ibn Mutawakkil wanda ya ruwaito shi daga Zafir ibn Sulaiman an Anas akwai wata riwaya ta zo المنتخب بن عبد بن حميد ده سنه تهير عطيه ابن يوسف الصفار فيكم عطيه قول مالما حديثي ابو واصي ني ده حديثه كده حديثي ني وند دي بي تبته با سيري مالمي سيي magana akan haƙƙin waye gaba haƙƙin uba wajen fitar mata daga gidanta ko ziyara ko wani ko haƙƙin mijinta ko kuma in ya zanto mahaifinta baya da lafiya wanne ne za ta gabatar shin biyayya ga mijinta ya zanto in ya ce ka tafi ta kada ta fita ko kuma zuwa dubo mahaifinta mara lafiya Imam Ahmad an tambaye shi yace za ta bi mijinta ne anan za ta mijinta biyayya ga mijinta wajibi ne dubo mara lafiya mustahabbi ne ko da uba ne ko da uwa ce a je a dubo shi wannan mustahabbi ne mutum yayi yana da lada amma ba za ta yi ba sai da izinin mijinta wato sai mijinta ya ba ta izini in bai ba ta ba to wajibi ne ta yi masa biyayya kar ta fita sai dai abinda malamai suke cewa anan shi kuma bai dace ya hana ta ba domin hana ta din kamar yanke zumunci ne wato in yace zai hana ta kamar ya yanke zumuncin ta da iyayenta ya yanke zumuncin ta da waɗanda ya kamata ya zanto akwai wannan zumuncin tsakanin su saboda haka in har bai ba ta izini ba to ba za ta je ba amma shi kuma baya dacewa ya hana ta izinin tafiyar haƙƙin sa yana gaba da nasu anan saboda shi biyayya gare shi wajibi ne su kuma dubo mara lafiya wannan mustahabbi ne ba wajibi bane amma hadisin wannan bai inganta ba
to sai wannan shi kuma yake cewa shin ya halatta mace mai takaba ta je wani gari ta aziya na rashin wani dan uwanta
zama mai takaba a gida wajibi ne muka ga maganar wajibi ta aziya wannan ba wajibi bace ta'aziyya in aka yi rasuwa aka ji ta'aziyya mustahabbi ce in ka je kai ta'aziyya wannan abu ne mai kyau kuma za ka samu ladar wannan tattaki da kai na zuwa ta'aziyya in baka je ba ba a cewa ka saba wa Allah ka yi laifi amma zaman mai takaba a gida har lokacin takabar ta kare wata hudu kwana goma wannan wajibi ne ba za ta fita ba sai ta fitar da ta zama larura wanda babu makawa sai an yi ta kamar rashin lafiya ko kuma kayan abincinta babu kuma babu mai kawo mata dole ta fita ta sayo ko ba ta da abincin nata ya kare babu mai ba ta abinci dole ta je ta nemo to wannan ma ya zama wajibi don ba za a ce ki zauna ki mutu ba saboda ki ta kaba amma idan abu ne wanda mustahabbi ne sunna ce ba ta zama tilas ba to ba a kare wannan zama ne ta kaba saboda shi ko ba gari zuwa da gari ba ko a cikin unguwa ne ce a cikin unguwa akwai makota an yi rasuwa ko wata ba ta da lafiya ko wani ba halatta ta fita tana ka ba ta je gidan rasuwa ko ta je dubiya ballantana kuma suna ko wani abu irin wannan saboda ka ba za ta karye wannan sharadin ba saboda wannan dalilin
to sai wannan shi mai yake cewa mallam ya inganta hadisi cewa duk tafiyar da matar aure za ta yi daga ɗakin ta zuwa kitchen za a ba ta ladan umra
to ban sani ba a lokacin annabi akwai kitchen ne lokacin annabi ai ba wani kitchen bane ce ya ce zuwa kitchen wannan duk magana ce ta bolanka ba ta da asali
to ne yake cewa shi kuma da Allah mallam take cewa mijinta ne yace mata duk ran da ta kwana da yunwa bata dafa abinci ta ci ba alhali ya kawo ya aje to bai yafe mata ba to sai take cewa tana yi masa tattalin abinci ne ita kuma taran ko tana jin yunwar sai ta kici inda shi ya koshi ta kidafawa to shi take tambayar mallam yana da haƙin yi mata cewar Allah ya san bai yafe ba akan haka
to ai cutar da shi za ta yi ita tana ga kamar kyautata masa take kamar yadda mawaki yake cewa rama naf'an fa darra min ghairi qasdin fa min albirr ma yakunu uquqa kaso ka amfanar da mutum kuma cutar da shi kake baka sani ba wani wata biyayyar rashin biyayya ce a nan kowa zai so a ce matarsa an zo an ganta bulbul face da alamun koshi tare da ita ba da alamun yunwa ba yayin da kika kicin abinci gashi kuma ya ka abinci duk wanda zai zo ganki daga ƴan uwanki da kawayenki da duk wasu makota da waye sun kira ta kan jami'a shi zai ta zaga shi kuma shi bai da laifi ya ka abinci ne ki kuma kici wakila ta yi maka wasa kici saboda kuma ki taimaka masa ba ba mijin da zai so ya zaura cewa matar shi tunda ta shigo gidansa sai ramiya take ba wanda zai so haka koda yayi sanadiyar abin koda shi zai sanadiyar abin ba zai so ba a ce matar sa saboda shi tana ta ramewa tana ta kanjamewa ta shigo bulbul da hasken ta ya zuga ta yi duhu duk ta rami ta zube to saboda haka zaki ja masa akan abin da bai ba laifin sa ba ta yaya zai kyale ki saka ba taimakon sa kika yi ba ya ka miki abinci ki dafa ki ci daman kuma ai dan a ci din ya ka miki zai ka abinci ne kawai dan aje shi ai ta kallo ya ka ne dan ana bukata a dafa a ci shine sai ya fafutuka ya je ya ka abinci kin ki dafawa dole ya ce bai yafe ba saboda zaki bata masa suna saka ba daidai bane abinda kike yi kuma ba a cikin biyayya ki taimaka masa ba baki masa biyayya baki taimaka kanki ba wata cuta ta shige ki a haka shi kuma zaki bari da tare magani cutar yunwa ta kama ki wani abu ya zo ya same ki kuma shi kenan shi zai ta ɗawainiyar abinda duk kika ce kin masa saving na abinci ƙarshe ya zo kashe ninkin ba ninkin su a magani wannan ba daidai ba ne
to sai wannan shiku muke cewa mallan shin akwai hadisin da ke nuna manzo sallallahu alaihi wasallam na taya matansa aikin cikin gida
akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ke cewa tambaye ta me annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gida yake cewa kana idza kana fil baiti kana fi khidmati aw fi mihnati ahlihi wa idza sami al adhan kharaja lis sala annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo yana cikin hidimar iyalinsa yana cikin hidimar iyalinsa yana taya su wani abin da zai yi wa dinke wani abu da ya yage ya tattara wani abu dinke kayansa da nasawa gyara takalminsa da an yi kiran sallah kuma sai ya fita zuwa sallah na'am
to sai mai tambaya na gaba yake cewa shin adadin annabawa da manzanni ya tabbata a sunna
akwai hadithin umama abu umama al-bahili wanda yazo da adadin manzanni cewa 315 wanda shine mafi kyan isnadi da aka ruwaito adadin manzanni da shi wasu daga cikin malamai sun sahaha shi wa Sheikh Nasiruddin Albani akwai hadisin Abu Dharr wanda shi kuma yazo da adadin annabawa cewa 1024 shi ba kuma wannan isnadin shine mafi dama a cikin asanid din akwai kuma wasu ruwayoyi da yawa wanda akwai magana akan isnadin su to wasu daga cikin malamai sun sahaha waɗannan hadisi duka wanda suka fita da cewa adadin manzanni 315 akwai ruwaya 313 sannan kuma adadin manzanni adadin annabawa hadisin Abu Dharr shine mai dama shi kuma adadin su 1000 da abin 100,000 wa 24 abin 1000 224 to wannan sune mafi ingancin abin da aka ruwaito wannan kuma bai kore fadar Allah minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka cikin su akwai wanda aka bawa annabi labarin su sune annaba 25 da suka zo a cikin alqur'ani akwai kuma wanda ba a bashi labarin su ba wannan ba ba shi labarin su sune waɗannan adadin da yazo a cikin waɗannan hadisi su kuma daga cikin malamai sun rauna da duka hadisan saboda sun ce ba wanda ya san adadin su sai Allah subhanahu wataala wasu kuma sun rauna da hadisin adadin annabawa yake yafi rauni yafi rashin karfi akan adadin manzanni na'am
to sai sakon da yazo daga Yakubu Abubakar Dutse yake cewa menene ingancin maganar da ke cewa lokacin da Annabi Sulaiman alaihi salam ya rasu garaci ta nuna wa aljanu cewa ya rasu menene ingancin wannan
alqur'ani ne ya faɗa ba magana ce ta wani ba maganar Allah ce ulama qadaina alaihi almaut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanat aljin allau kanu ya'lamuna alghayb ما لبثوا في عذاب مهين الله يكي شاف لما قضينا عليه الموت يعني عندما كهكون تاوى النبي سليمان متوى لوكا چين الجنو سنة تكير أيوكا شيكو ما يناس اي يدو غادو غلا سندسا كمرر ينا سائدو أكا أيكي دسكي سوكو ما سنة تأيكي هارا الله يكر ولن سأحكا وسغاني شوى يا رسول سكي تأيكي دو واللوكتي suna aiki shi kuma a lokacin yana suna ganin shi tsammanin su har yanzu tsaye yake su kuma ba su tsaya da aiki ba har gara ta fara cin sandarsa shi ta fara cin sandarsa da ta yi rauni da ƙasa sai ta kare sai suka ga ya fadi shine suke takaici ashe ma ba ya dare da suke ta wannan wahalar kowa ya daga kai ya ganshi sai ya ƙara kaimi wajen aiki sai falamma qadaina alaihi almaut nace yayin da muka hukunta masa mutuwa ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi babu abinda ya nuna musu su aljanu mutuwarsa sai wannan gara da take ta kulu min si'ata da take min si'ata wanda take ta cinye take cin sandarsa falamma kharra lace yanda ya fadi tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna alghayb daga nan aljanu suka kara tabbatarwa cewa da sun san gaibi da ba su zauna dogon lokaci suna azaba mai wahala ba wato suna cikin wahalar aiki tukur ganin zamanin su yana gaban su ne yana gani alqur'ani ne ba labari ba wani ba
to sai sakonnin yake cewa shi kuma da Allah malai yana son bayani akan sabubban da ke haifar da cutukan zuciya kamar hasada da kuma yadda zai magance wannan ga mai fama da ita.
To abin da yake jawo abin nan cututtukan zuciya shine rashin abin da zai kore cututtukan zuciyar a zuci. Wato na farko, wajibi ne mutumin da ya imani da Allah subhanahu wataala, ya imani da hukuncensa, ya imani da dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya bada labari, ya rika jin girman waɗannan abu a ransa, ya rika jin girman Ubangiji subhanahu wataala, ya rika jin girman ranar tsayuwa gabansa, ya rika jin girman haƙoƙi da Allah subhanahu wataala ya sanya a kansa na nashi da na sauran bayinsa. To jin waɗannan yana halartu da waɗannan a zuciya, zai taimaka masa wajen ya cire hasada, kyashi, ganin jiji da kai da sauran cututtukan da suke kama zuciya, zai cire masa. Sannan imani da kaddara cewa komai Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta komai, abinda duk ka samu shine rabanka, abinda ka rasa daman ba rabanka bane. Kullan yusibana illa ma katabullahu lana, ba abinda zai same su abinda Allah ya rubuta mana. Ma asabaka lam yakul liyukhtiaka wa ma akhtaaka lam yakul liyusibak, abinda duk ya same ka daman ba zai kuskure maka ba, abinda kai kuskure maka daman ba zai same ka ba. Imani da kaddara shi zai sa mutum zuciyarsa ta zauna lafiya. In abu ya zo ga dangadan yana ga kamar da rabansa sai ga babu, to daman can ba yi da raban nasa ba. Randa kuma rabansa yake sai ga kwatsam, ba zato ba tsammani kuma sai ga ya samu. To samu kansa wannan sai cire dukkan wata damuwa da ganin kyashi da jin haushin wani da jijiji da kai, duk sai cire shi daga. Na uku, ya san cewa komai da yake gani taimakon Allah ne yake sa shi a same shi. La haula wala quwwata illa billah, kada ka ji cewa kana da wata dabara ka taka ta kanka ko wani karfi naka na kanka wanda shi yake sa ka samu, ba Allah ba. Walau la iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah. Allah yake gaya mana wannan aboki na kware yana yi wa dan abokinsa wa'azi cewa da a ce me hana in ka shiga gonarka ka ga yadda ta yi kyau, amfanin ta yayi waita, kace ma sha Allah, haka Allah ya ga dama. La quwwata illa billah, babu wani karfi da za su sa mutun ya iya wa kansa wannan sai tare da Allah. To jin cewa duk abin da ka samu daga Allah subhanahu wataala ne, ba dabarar ka bace, ba karfin ka bane, ba irin yadda Fir'auna yace inna ma utitu ala ilmin indi, yace ai ilimi na da nake da shi shi yasa aka bani. Kare da jin wannan, to zai sa ka cire jiji da kai, ka cire wulakanta wani a ranka, ka cire duk ganin cewa ba wai dan kafi kowa, kafi ilimi ba, ko kafi karfi, ko kafi darajar sa Allah ya maka ba, a zabin sani dai ya ga cewa kai zai yi wa dan ya jarrabe ka. Wa nabluukum bil sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un, za a jarrabe ka da sharri kamar za a jarrabe ka da alkhairi. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un, ana iya jarraba ka da kyakkyawan abu mai daɗi, ana iya jarraba ka kuma da mummuna. Saboda haka jin wannan zai rage maka abin nan. Sannan tuna irin mutanen da suka sifantu da waɗannan ɗabi'u da irin yadda tsakaninsu yake da Allah, da yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsine musu, ya yi musu mummunan tanadi, kai ka ji cewa waɗannan mutane ba za ka so a ce kuna tare ba. Farkon wanda ya fara hasada, ya fara rena wasu, shine Iblis. Shi ya fara hasada ga Annabi Adam alayhi salam, ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya, sai yana ganin cewa ya za a karrama Annabi Adam alayhi salam a ce ai masa sujjada. Shi ya fara rena shi cewa ya za a yi a ce yafi ni, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. So sai ka yi wannan cutar hasada din da cutar reni, ita ce ta kai Iblis inda ta kai shi, ta halaka shi, ya zama halakakke la'ananne. Allah ya tsine masa tsinewa ta har abada, ya tsine wa duk wanda suka bi shi. To ka ji cewa wannan in ka zama kai wannan cuta. Haka nan kaji cewa Yahudawa wanda suka ki Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kafirce masa ba komai yasa suka kafirce masa ba hasadan min indi anfusihim kamar da Allah ya ce hasadan min indi anfusihim kawai saboda hasada am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli qad atayna ala ibrahim al-kitab wal-hikmata wa atainahum mulkan azima yace suna yi mutane hasada ne saboda falalar da Allah ya musu to mun bawa Annabi Ibrahim da zuriyarsa mun bashi littafi mun basu kuma irin abin nan mulki mai girma saboda kasancewa wannan abu daga Allah ne shi ya basu hasadar wannan da kake yi kana jefa kanka cikin tawagar wasu la'anan nutsinannu to duk waɗannan abubuwa in kana tunato su a rai ka za su cire maka cutar hasada da yashi da wulakanta wasu
tuma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-414-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook jama'ar din shehin malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kenan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.